بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka, manyan baƙi, malamai, ‘yan uwa ɗalibai, maza da mata da sauran mahalarta, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Asabar wadda ta dace da lissafin 16 ga watan Juma'atul Ula shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daidai da koma ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2022 a wannan gari na Funtuwa gari da ke cikin jihar Katsina don gabatar da wannan daura ta littafin Ghiza'ul Albab min Lubabil Adab. Wannan littafi an tura min da shi, na kuma yi printing copy kuma ina tare da shi, kuma alhamdulillahi na bibiyi abinda zan iya a ciki, kuma ya bani sha'awa kwarai da gaske. Daga cikin abinda na riska shine wato wasu fa'idoji ne da wani marubuci ko makaranci ya karanta ya fitar daga littafin da ake kira da suna Lubabul Adab na wani mutum mai sarauta, shine wato Usama Ibn Munkin. Usama Ibn Munkin haka ake kiran shi, inda yake cikakken sunansa ba haka ba ne. Sunansa cikakke shine Usama Ibn Murshid Ibn Ali bin Munkin, ɗaya daga cikin sarakuna ne, ko kuma in ce ‘yan sarauta a ƙasar Shiraz, shine asalin garinsu, Qal'atu Shiraz wadda take ainihin wato a ƙasar Sham a wancan lokaci. Wannan bawan Allah an haifi shekara ta 488, ya rasu a shekara ta 584, ya rayu kenan kusan shekaru 96 a duniya. Malami ne mai sarauta, kwamandan yaƙi ne, jarumi, kuma mawaƙi, yana da diwan, yana da rubuce-rubuce daban-daban. Akwai Al-Badi' fi Naqd Ash-Shi'r, akwai littafin shi An-Nawm wal-Ahlam, akwai Akhbarun Nisa, da kuma wasu rubuce-rubuce. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir ya masa tarjama a cikin Al-Bidayatu wa Nihaya, haka Ibn Khillikan a cikin ainihin wato littafin sa na tarihi, da kuma Ibn Asakir a cikin Tarihu Dimashq, duka sun masa tarihi. To akwai al-imamu ko ince al-sheikh al-allama Ahmad Muhammad Shakir rahmatullahi alayhi, shine ya sani na yayi tahqiqin wancan littafi na shi Lubabul Adab a cikin mujalladi guda babba haka, kusan shi shafuka 400 ko da doriya. An buga shi da Jumawa a wata madaba a nan ƙasa Al-Qahira. To wannan littafin shine wannan marubucin ya dauka ya karanta, a wajen karanta wushi kuma ya fitar da wasu fa'idoji, ya ware waɗannan a matsayin fa'idoji masu amfani da ya riska a lokacin karatunsa, kamar yadda ya ambata a cikin muqaddimarsa. Wanda wannan aiki yana daga cikin wato al'adar malamai masu karatu da masu bincike da masu nazari. Sanda suke nazari ko suke karatu ko suke bincike, suna yi suna ƙayyade fa'idojin da suke samu a cikin mahallin bincikensu. Daga baya wasu fa'idojin idan aka ga akwai alamar za su amfani sauran al'umma, sai a fidda su. Al-Imam Ibn Hajar yana da littafi An-Nukat al-Ibn Salah mujalladi 2, yana nan ana buga shi da tahqiqin babban malami ainihin wato Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, shine ma thesis din shi na PhD ko masters na manta. Daga An-Nukat din nan Ibn Hajar ya bada labarin cewa fa'idoji ne da ya yi tsintsinta lokacin da malamin su al-Iraqi yake koya musu littafin muqaddima ta Ibn Salah, daga baya ya tattara su mai da su littafi. haka al-imamu ibnu qayyim al-jawziya da littafin shi al-fawaid da kuma dayan bada'i'ul fawaid haka ibnu al-jawzi min qablihima da littafin shi sayyidul khatir wanda shi ya ce ma wani lokaci yana zaune tunani ne kawai in ya tunanin wata mas'ala ko wata qadiya sai ya kayyade ta gasu dinda tafai ne masu amfani kwarai da gaske a duniyar ilimi to wannan yana ƙara mana ƙwarin guyu akan cewa kar mu dinga zama wurin karatu ko majalisin ilimi ko lokacin bincike mu zauna ba mu da mufakkira ba mu da wato memo ko wani dan daftar a hannunmu da kuma biro ko alƙalami ko fensir wanda za mu dinga ƙayyade wasu fa'idoji kamar da suke cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu shi ilimi kaman a dabbar farauta ne kuma abin da ke tsare shi shine rubutu Allah ubangiji ya sa mu dace abu na biyu nake so na ambata mana a wannan gaba shi kamar da muka ji game da asalin shi wannan littafi wanda a cikin shi akwai wasiyoyi ne daga alqur'ani da sunna da magana akan wato wasu nasihohi game da rayuwa game da tattalin arziki game da siyasa game da jarunta game da ladumba game da fasahar magana da yadda ake hulɗa da mutane abubuwan da ya ta kawo kenan shi Usama ibn Munkin to a wannan bigiran da muke rayuwa ƴan uwa masu albarka kafin mu shiga san littafin daga babu laifi wata ƴar muqaddima ba ta wuce minti biyar ba mun ji ta farko game da littafin a takeici abu na biyu nake so na ambatar mana shi ne ina so na tuna mana tsananin buƙatar da muke da shi a wannan zamani izuwa ga ladabi da biyayya izuwa ga sanin ya kamata ina ce mu ina nufin mu ɗaliban ilimi mu masu harkar karatu mu ustazai mu ƴan makaranta mu ahlus sunna mu musulmi babu shakka duk waɗannan tawaggan mutanen muna da buƙata mai tsanani izuwa ga mu koyi ladabi da biyayya wato ladabi shine yin abu bisa tsarin da ya kamata a yi shi biyayya kuma wato sanin mutunci na gaba da kai na tun daga Allah Ubangiji mahaliccinka da manzansa da malamai da sarakuna da shuwagabanni da iyaye da duk wanda yake gaba da kai akan wata harka kana da buƙatar kai musu biyayya kai musu da'a ka san mutuncin su ka darasa su to wannan da Hausa yake ce mishi ladabi da biyayya zamu ga malaman salaf sun tsananta sosai game da buƙatuwa izuwa ga wato al'adab ladabi da haka za mu ji malamai suna yawan ambata kamar yadda ibnu qayyim al-jawziya ya kawo a cikin littafin shi madarijus saliki na cewa alhajatu ila al-adabi a'zamu min alhajati ila al-ilm yace bi anna adab al-mar'i unwanu sa'adati ladabin da mutum yake da shi shine tambarin tsirarsa wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu shaqawatihi karancin ladabi kuma yana nuna wato tambari ne ko alama ce ta taɗewa da haka za mu ga a cikin alkur'ani akwai wasiyoyi da dama da suka zo akan tanadi na biyayya da sanin ya kamata da kuma yin abu bisa tsari tun daga kan batu akan gaisuwa wa idha hutum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha da irin kirari da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka ala khuluqin azim da irin yabo da Allah ya yi wa bayinsa cewa wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna da irin hani da aka yi akan wasu ɗabi'u kamar la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu da cewa in kun ci abinci a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku tashi ku fita ga sanan iri daban-daban duk waɗannan suna koya mana kyakkyawan taku da kyakkyawan hulɗa da mu'amala kuma duniyar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga ire-iren waɗannan bayanai da yawa da yawa irin yadda Qur'ani ya hani zuwa ga wasu abubuwa ta haka nan kuma wato sunna ta zo da su an tambayi Aisha radiyallahu anha cewa menene ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin sahih muslim take cewa mai tambaya kai ba ka karanta alqur'ani ne kana khuluquhul qur'an duk abinda alqur'ani yayi umarni da shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa abinda yayi hani shi yake bari sannan Aisha ta ba da labari haka nan Anas shi ma kamar yake cikin Bukhari da Muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da kunya fiye da budurwa sabuwar balaga ko kuma budurwa wacce take a gidansu take da daki nata na kanta ko kuma sabuwar amarya wato dai kunya da aka sani ga diyamace a farkon shekarunta na girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wannan kunyar kunya ta sanin darajar mutane kunya ta jin nauyin yi musu magana kunya ta ya hakura ma ya cutu ko kamar da Allah yake fada cewa kuna cutar da shi fa yastahi minku annabi yana jin kunya an shiga gidansa an zauna a ɗakin matarsa an ci abinci a ci gaba da fira ya ji kunya ce musu ya shigo ya ga suna nan ya fita ya shigo ya ga suna nan ya fita sai da Allah ya musu tankiya cewa su dinga fita yana cutuwa amma ba zai iya magana ba saboda nauyi da yake ji da kunyarsu hakanan shi da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari yake cewa inna ma bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni dan na cika kyakkyawan dabi'a da halaye na gari dan haka zamu ga har addu'a annabi yake alaihi salatu wasallam Imam Muslim ya ruwaito daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana yawan addu'a yana cewa Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant Allah kashe ta da ni zuwa ga halaye na gari babu wanda ya isa ba mutum hali na gari sai Allah yana kuma cewa Allah ka tsaita ni daga munanan halaye babu mai tsaitawa daga su sai kai haka kuma har ila yau a cikin hadisin Bukhari yana cewa zaqabbu a cikin ku sune ahasinukum akhlaqa mafiya kyan halaye a cikin ku sune zaqabbu dan haka ko aure aka je nema sharadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka kenan game da wanda ya cancanta a bashi aure idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqa duk wanda yake neman diyar ku kun yadda da addinin sa da kuma dabi'ar sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi aure wannan suna nan da yawa da yawa a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka idan muka koma cikin maganganun malamai na magabata zamu ga ire-iren waɗannan da yawa littafin da dama sun hakaito irin waɗannan zantuka kamar littafin Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym al-Asfahani in ka karanta tarajim na malamai da ke ciki kamar Sayyid Alamin Nubala na Imam Adh-Dhahabi da ire-iren su zaka ji da ake yawan ambatan irin horo da malamai suke yi akan ayi ladabi da biyayya a zama masu kyakkyawan dabi'a da halaye al-Imam Abu Nu'aym ya ruwaito daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayhi yana cewa man arada an yaktuba al-haditha duk wanda yake so ya koyi ilimin hadisi a da can yace ta'addaba wa ta'abbada nahwa 20 sanatan sai yayi kamar shekara 20 yana koyon ladabi yana bautar Allah yana azumi yana salati yana sallah yana istighfari yana karanta alqur'ani sannan zai koma koyon hadisi ba koyon al-kafira zai iri yadda ake yanzu kawai ce imanin sun bar malamin hadisi sai ya shekara da shekaru yana koyon ladabba da biyayya dan haka har ila yau da ya sake rotuwa shi Abu Nu'aym daga Abdullahi dan Mubarak Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi yana cewa wani malamin su kullun yana ce musu nahnu ahwaju ila kathiri min al-adab minna ila kathiri min al-hadith buƙatuwan mu zuwa ga ladabi ta fi tsanani fiye da buƙatuwan mu zuwa ga ilimi haka har ila yau Ibn al-Mubarak an ruwaito kamar yadda Khatibu ya kawo a cikin Al-Jami' li Akhlaqir Rawi Adab al-Sami' yana cewa man tahawana bil adabi uqiba bi hirmani sunan duk wanda yayi sakaci da ladabi na dalibta ladabi na girmama ilimi to za a mashi uquba da ilimin ba zai samu ilimin da yake bukata ba ilimin ba zai masa amfani ba ko ya same shi hakanan har ila yau Khatibu ya ruwaito daga Muhammad ibn Sirin yana cewa kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna as-sunana mutanen da sun kasance suna koyon shiriyan malaman su kafin su koyi ilimi kamar da Imam Malik yake cewa iyayen mu sun tura mu gun malaman su Nafi'u su Zuhri mu je mu zauna a gaban su tun muna yan kanana tun ba mu kai abiya mana karatu ba mu koyi irin dabi'ar su yadda suke magana yadda suke mu'amala da mutane yadda suke gudanar da al'amuran su dan haka sai suka taso cikin ladabi da biyayya amma zamu ga cewa waɗannan abubuwan kullum muna karanta su muna gyada kai muna kabbara muna jin cewa lalle suna da kyau amma me yasa ba mu amfani da su akwai karancin aiki da wannan tafarki da muke tutiyar muna bi musamman ta fuskar wato ladabi da biyayya a aikace wannan kuma lil asaf yafi yawa a cikin daliban ilimi yafi yawa a cikin ahlus sunna yafi yawa a cikin musulmai yafi yawa a cikin mutanen arewa yafi yawa a cikin hausa fulani wato duk da inda duk ka auna mu mu dinnan ire-iren mu za ka ga mun fada cikin wannan jarabawa in ka dauki ga madayin musulmi bahaushe dan arewa za ka fada wannan jarabawa ka dauki ga madayin dalibin ilimi za ka kana cikin wannan jarabawa ka dauki kanka madayin ahlus sunna ko dan izala ko dan salafiya za ka kana cikin dai wannan jarabawa ka dauki ga madayin gamagarin musulmi ya ayyuhan nasu za ka gane kana cikin wannan jarabawa dan wace irin jarabawa ta kai a ci misali a inda yadda muke rayuwa babban malami ko babban jagora ko babban dattijo ko dan siyasa ko mai mulki ya fito ya magana wani wanda bai kai kowa ko wanda ba za a nemi identity shi a rasa ba a san ma waye shi a cikin mutane ba kawai gusa'un ka gusa'is sai ahadus suka kawai zai hau kan Facebook ko me yake ci mishi TikTok ya zazzagi wannan dattijon ko wannan malamin ya ci mutuncin wannan bawan Allah kuma shikenan ya ci banza kun ba a nan kasar ba me ina yake irin wannan jama'a wannan ba yana da bantakeci kware da gaske yanzu wani misali da nake so nuna mana na muhimmancin ladabi da biyayya jama'a shekarun jiyan nan wani kasar gumin dan shi a yarsu a Kaduna wanda yake ce ma Hamza Lawal Baduku yarsu muna da kada Allah ya hada shi da sahabbai da yake kinsu to wannan dan shi an da yarsu duk wanda ya san shi asali mutumin zariya ne mutane sun shige shi akan cewa mutum ne mai iya hulɗa da mutane ya iya bakinsa ya san mutuncin mutane yana hulɗa da makwabta da ƴan uwa da masoya da makiya hulɗa ta iya taku ta siyasa to wannan iya siyasar da yayi sai ya jahata ƴan uwa mu ahlus sunna sai suke mai addu'a Allah ya gafarta mai wanda kuma kasar kuma dan shi a ne rafibi bai cancanci a mai addu'a ba kamar da Aisha radiyallahu anha cikin hadisin muslim take tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan amminta Abdullahi dan Judan take cewa wannan bawan Allah kawunta ne a jahiliya yana da tukunya kamar da ake sifanta irin tukunya sa Annabi Sulaiman katuwa wanda sai an sa tsani yake hawa haka yake dafa abinci yana raba wa mutane tace ko zai masa amfani saboda ganin kyakkyawan halin shi da karamci Annabi yace har ya rayu ya mutu bai taba cewa Allah na tubaka yafe ni ba wato dukkan halinka in baka da asalin baka da imani to ai kan halin banza ne to kuma ko kana da imani in baka da kyan hali babu shakka imaninka zai samu na ƙasa musamman ta wajen yadda mutane za su fassara cin kai mutumin kirki ne ko na banza ne haka kuma har a wajen Allah baka zama cikakken mutumin kirki ba da haka jama'a ladabi da biyayya muna da tsananin buƙatar sa to me ya kawo muka kai ga haka wannan mahalli ne na bincike gaskiya a cikin rayuwarmu a bincikin menene sababban da suka jawo muka zama haka domin mu dai san da muke yara ƴan mutsi-mutsiyen islamiya ba ma malaman islamiyya mu wulakancin da yanzu yara suke mana dan na haka nace musu yara nace mu ba mu malaman mu rashin mutunci ba ku kuke mana ku mu ba mu malaman mu rashin mutunci ba Allah ya jarabce mu da ku to ku da kuke malaman ku rashin mutunci ku jira ku jarabawa da Allah ne ku sai ce ina musu baki nace Allah ga ma gaskiya ne mu mun girma malaman mu tun daga na allo har na islamiya har na boko har wanda muka gamu da su a jami'a wanda suka gamu da hakoran mu duk muna mutunta su to ina ya akai rayuwa ta rikici haka yanzu sai kaga almajirai ko dalibai ko yan kwamitin masallaci ko jama'a unguwa za su iya tirsasawa ma wani malami ba ko limami ko mai karantawa cewa dole ga abin da zai fada in ba wannan ya fada ba ya shiga matsala za su iya cime mutunci za su iya cire shi za su iya janye mai tallafi za su iya kada mishi kalangun abin nan terere a ko ina ne ko a gabatar da shi a gaban wani panel a ce zai amsa tambayoyi shike da ilimin fa amma za a ga mai abin da ya kamata za ka ga za ka iya ganin malai yara a makaranta neighborhood secondary school in aka samu wani malami ya daki wata budurwa sai a je budurwar nan tana da wani saurayi dan ta'adda a unguwa sai zo da abokan shi da sanduna su raka malamin nan a guje ana jin kowa ya taba ganin wannan wani sai ya haura ta katanga ko a koyin shi a toilet din makaranta me kawo irin wannan rashin ladabin rashin sanin mutuncin na gaba da kai gashi kuma a lokacin da kowa yake gogoriyan ana so a koyi ilimi amma ba abin tabarkin da ilimin zai amfani
dan amfani ilimi shine ya canza maka tunani ya canza mai da kake kallon rayuwa ya kusantar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya don ya zama kana koyan ilimi kullun ba mu da aiki laban da inda muka bana mu aibata malaman mu bi haqqin wa bi ghairihi ba mu rinsa ido akan kurakuran su ba mu neman musu uzuri a ce ai suna satan kuɗi ai an ba su kuɗi sun cinye ai sun zama masu ne ɗan siyasa ai ƙarya ma suke yi ai babu dama a ga malami da koda sabon gilashin ido ne sai a ce kuɗin masallaci ne ko na marayu ne kwasa wato akwai tatabur zame yawa tsakankanin mu da malaman mu tsakankanin mu da surukan mu tsakankanin mu da makwabta da iyaye da ƴan uwa da abokan cinikayya da abokan kasuwanci da duk wanda suke kewaye da mu wannan kuma ko mutuwa kai shedar da za su bayar kan da kana da amfani mala'iku suna lissafa ta sun ce mutumin kirki ne kai za a rubuta cewa kai mutumin kirki sun ce mutumin banza ne kai za a rubuta cewa kai mutumin banza ne Allah ya tsare mu to ni na ganin daga cikin abin da ya kawo wannan tatabur zan akwai wata hadisa da ta faru ko wani juyin juya ne da ya faru a da galibi sufayi wanda su ne da suke da ragamar karantarwa da dalibta da malanta sun yi guluwi wajen girmama shugabanninsu da malamansu akwai guluwi har ta kai ga ana yin abin da yake ya zama barna idan aka zo gyaran wannan guluwin sai aka yi gyaran gagga azbinawa aka bata komai lokacin da aka ce da jahili da malami duk ɗaya ne wannan shi ne tushen barna sai kawai muka ɗauka shi kenan sai malaman kuma suka yi da wannan sabuwar nazariyar suna hulɗa da mutane kamar duk ɗaya suke babu wani shamaki babu wata alfarma babu wani alkunya ko girmamawa wannan ya jawo haka sannan tsawon zamani da aka yi ana ainihin wato tafiya a wannan tsarin sai ya mutar da mutane wancan asalin wato ya kamata a rage amma abin malamai da darajarsu sai aka ce ai duk ɗaya ne inna akramakum inda Allahi a tukaku ana nan kuma sai aka zo kuma wannan zamanin da muke ciki da malanta ta yi arha to duk abin da ya yi arha sai ya rage daraja idan mutane me yasa zinari har yanzu yake da daraja saboda bai yin arha amma da aka tawaye gari malanta ta yi arha bari mu kwatance da za ku gani yanzu ta kila da a nan huntuwar shekara 20 ko 30 ba ne da ke huntuwar tsohon garin yan boko ne in ana neman masu digiri da masa sai an ta tambaya ko a ce fi bani fulanin rajulun ha'iz alal magister yawa digiri ko fi bani fulan amma dai zama yanzu kusan kowa na da shi to lam ya'ud shay'an yudkar ya zama gama gari kowa na rike da wannan takarda duk abin da ka samu to sai ga ko yazo kusa da kai sai ya zama hayyin a idanka na'am ok afwan ya jama'a aya gudu yake yanzu da muna yara ba muna jin tsoron sojoji ba da kaga soja sai a yi ta gudu amma tun da soji suka fara kafa checking point akan kwana ga sanan ko ina har suna an san na goro wai ke jin tsoron su yanzu sai ga mutum yana kunduma musu zaki ba amma da an ga kakin nan musamman kamo din nan gudu kawai za a yi tai ana jin tsoron su kamar an ga malayu amma da suka yi yawa a gari ana ganin su kullun sai aka daina mutunta su to wannan da aka waye gari kowa malam sunan wata riga sai aka dauka to ai ba ma wani abu bane yanzu da wata kila anan huntuwa alarmomi ba su fi kwaya biyar ko shida ba limamai ba su fi haka ba masana hadisi ba su fi haka ba amma yanzu kowa alarmani rana ɗaya sai ka ji an yaye guda 60 wancan satin ma wata makata ta yaye 60 can ma a yaye 60 kafin ka ankara kafin wata ana da wajen guda 300 ta kaga ya zama rakhis to wannan ma ya taimaka wajen rashin sanin darajar malamai da kuma wannan abu ta social media da ta bayar da gidajen TV da radio da suke kawo mutum karatu har daka kana kishingide indai kana da data shikenan kawai da ku karatu sai ka tashi daga nan ka tafi gabas Borno ko Adamawa ko Yobe sai ka je Zaria ko Sokoto in ka je sai ka sha wahala sai ka ci gajala sai ka kwana cikin sauro sai ka yi kanzuwa sannan fa za ka samu izu biyar ka dawo bayan shekaru 8 wani kuma daga can kawai ya zama dan kasuwa sai ka tu zama yana da wahala yani aziz to da haka an samo shi ana ganin darajarsa ko mun fahimta amma yanzu ko daga inda kake kwance ko sai ka ci gaba kallon Sunna TV abinka kawai da Albani TV da da waye sunan su shikenan abin da kake nema ko kuma ka kama wata tasha a YouTube kai ta kalla in ma na Larabawa kake so in ma na Turawa ne na Hausawa ne duk gashi nan ana neman ka da shi ne dan Allah ka karba ala atabatid dar to wannan ma ya taimaka wajen ganin arha abu ga abin da kaga arhashi to zai wuya ka ka dauke shi da wannan daraja waɗannan sa daga sunan suka taimaka to ya zame mu fita daga wannan sarƙaƙiyar to shine dole sai an tashi an yi aiki wurjanjan daga cikin aikin shine a dage wajen karantar da mutane ana nuna musu kurakurai ana kuma gyarawa a aikaci shi yasa ake yi wa malamai da ɗaliban ilimi kullun wasiyaci akan cewa su zama mutanen kirki su zama masu dabi'a ta kwarai su zama masu al'ada ta gari saboda ko ba su sani ba ko an dole wa ayin ana koyi da su akan wannan ɗabi'un nasu duk wanda ya zama malamin makaranta ko mai karantarwa ko malami mai wa'azi ko limami ko malami mai ba da fatawa wajibi ne akan shi iyayen sa yaga cewa ɗaliban da ke gaban shi na amana ne ya nuna musu ladabi a aikace ya nuna musu a magana ya nuna musu a aiki dan su zama sun tashi da ladabi mai kyau zama a gaban malami mara ladabi to yana iya jan mutum zuwa ga shi ma ya koyi irin wannan muguwar ɗabi'a Allah ka tsare daga kuma cikin irin wannan shine irin waɗannan haɗo da za a yi ta yi a ƙaru juna Allah shi gafarta malam ya gabatar da abubuwa wanda wasu ina ganin da ba bai faɗe su ba kawai ba su da wani tasiri a nan abokina ne tuntuni malam shi ma abokina ne tuntuni ya yi karatu a department ɗin mun saba da juna da sauransu to irin wannan zama yanzu sai mu ƙaru juna duk abin zan faɗa nan ba sabo bane amma ɗaliban da kinan suka ji wani ya faɗa wanda ba su saba ji a bakin shi ba sai a ce ashe abin da su wannan sirri suke faɗa gaskiya ne inda wani na da reservation ya tahaffaz la yuridu an yaqbal yanzu sai ji tunda wani ya faɗa to ya yadda saboda karamcin bako amma abin da ka saba ji yakan zauna a ranka haka ga kaman ba komai bane amma yana da muhimmanci kwarai da gaske to irin waɗannan haɗuwar suna taimakawa sannan kuma mu zama muna saurarawa malamanmu muna yadda da tunaninsu da ra'ayinsu da fahimtarsu ko da ta saba wa ra'ayi da fahimtarmu ina so na mana ishara zuwa ga wasu daga cikin littattafai waɗanda suke akan wannan babin ladabi da biyayya babin karantar da halaye nagari da malaman da suka rubuta wanda har yanzu ba a gushe ba ana rubuta su zan ambaci wasu ne ko wanda suke jami'a wanda ba su shafi wani fanni na daban ba ko wanda suka shafi fannin ɗalibai ko wanda suke amshan alƙalai fannin ma'aurata da sauransu amma zan ambata mana wanda suke gama gari ne kawai ishara adira na ambaci ɗazu littafin ibn al-qayyim madarijus salikin ibn al-qayyim na littafin ire-iren waɗannan akwai madarijus salikin akwai al-fawa'id akwai adda'u wadda'a inda tafai ne na tarbiyya da karantar da mutane halaye na gari al-imamu ibn al-jawzi Allah ya gafarta masa shi ma mun bace gafar shi ne suna sayyidul khatib littafi mai muhimmanci sai wajen koyi da tarbiyya haka nan talbisu iblis shi ma nasa haka nan littafin husnul samt da al-imamu suyuti husnul samt akwai wani babban malami ibnu abid dunya yana da rasail kala daban-daban akan kusan kowace mas'ala kwaya daya sai ya mata da tashi yana da kitabu shukuri kitabu samti zikrul quburi abin nan at-thabat inda al-mamat kitabu al-ju'i da tafaini rasail sama da 70 an buga su ajza haka a cikin mujallali 8 majmu'u rasail wa kutub ibn abid dunya akwai har ila yau akwai Abdul Qadir al-Jilani wanda ake dangata tariqa Qadiriyya zuwa gare shi littafin shi al-Ghunya li talibi tariq al-haq yana da muhimmanci shi ma sosai wajen karantar da tarbiyya akwai littafin Haris al-Muhasibi wani sufi ne tun a karni na 2 mai suna Adabun Nufus yana da girma sosai shi ma haka al-Imam Ibn Muflih littafin al-Adabu Shar'iyya wanda wannan mawsu'a ne a wannan babi shi kuma mujallaji uku ne haka nan littafin adabud dini wa duniya na al-mawardi al-imamu al-mawardi babban malami ba shafi hakanan littafin Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali din awwal da ke cikin shi na tsirkaniya da yawa haka sai an yi bishi a hankali sai malamai sai wanda suka san sabar sa a wannan zamanin malaman zamanin nan ba su kushi ba su ma sun yi rubuce-rubuce irin haka tun daga kan irin musamman al-Imam al-Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Usaimi da wasu malamai ire-iren sa suna nan dai da yawa a babuka mabambanta irin waɗannan littafan da aka rubuta dan su koya mutane tarbiyya dan su koya mutane ladabi su koya mutane sanin ya kamata Allah ubangiji ya sa mu dace to kan na cika ƴan uwa da surutu mara kai mara gindi ina ganin bari mu koma cikin littafin kai tsaye kawai zai fi da wannan dogon surutun gashi har na ci rabin sa'a daya to za mu je kan littafin ne kai tsaye ko a kan wakalla kawai mu shiga cikin littafin akwai wata ƴar muqaddima da yawanda naga la fa'ida min wara'iha labari ne kawai ba mu cewa ya karanta littafin ne ya ga ya samu fa'idoji ya kayyade su daga baya ya buga su ina mun san wannan za mu je kawai daga inda yake cewa babul wasaya an ga wajen a shahi na uku shahi ake cewa ko shafi asal lahaja ba iri ba ce to ya fara da kawo wani zance daga sayyidina Umar dan Khattab da yake cewa qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ridwanullahi alayhi man arada nafsahu lituhmati fala yulumanna man asaa bihi dhanna wa man katama sirruhu kanat al-khiyara bi yadi wada amra akhika ala ahsanihi hatta yatika ma yughlibuka alayhi wannan yana magana akan alwasaya wato ababan da za a ja kunnan mutane akan su ababan da za a nakalta wa mutum wasiya tana nufin jan kunne ko nuni ko tankiya akan abin da zai maka amfani nan gaba a al'adance dattawa da masana da mutanen da suke ko sun zo rasuwa sune suke barin wasiya wato zancen da suke so a ci moriyarsa a bayan su Sayyidina Umar dan Khattab yana daga cikin mutane masu zurfin tunani da hankali a musulunci gaba daya. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mishi shaida akan cewa da zai yi wani annabi a bayansa to da Umar ne. Saboda yadda yake samun gamdakatar a maganganunsa. Yakan yi magana ma sai kaga Allah ya yi wahayi ya goyi bayan maganar tasa. Kaman gama abu game da shafi hijabi na matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi kiran sallah shi ya mafarki. Abin da ya shafi wato asra na badar da hukuncin da ya kamata a yi musu da sauransu suna nan muwafaqat da yawa da Umar yake da su shi ne yake wannan wasiya asalin wannan wasiya tana cikin littafin kitabus samt da muka ambata na ibnu abi dunya da littafin makarimul akhlaqi wa ma'aliha na abubakar al-kharaiti wanda as-sirafi ya mushi tanqih ya rereye shi da kuma kitabuz zuhud na abu daud imam abu daud mai as-sunan ya don tafi mai suna kitabu zuhud haka na al-imamu ibn hibban al-busti ya rawaito wannan magana a cikin tafin shi mai suna rawdatul uqala ba an bace shi a cikin wadancan da tafan ba amma shi ma muhimmi ne rawdatul uqala na ibn hibban da littafin al-akhlaq was-siyar na abu muhammad ibn hazm al-zahiri rahmatullahi ala al-jami yake cewa man arada nafsahu lituhma duk wanda yake kanshi wurin da za a tuhume shi duk wanda yake aikata wani abu ko yake wani hali ko wata dabi'a da za ta ja mishi tuhuma fala yalumanna man asaa bihi dhanna kada ya zargi wanda ya zargi shi kada ya ce ba a kyauta mai ba an mishi mummunan zato ina ganka a wani waje da ake wata barna ko waje da ake wani fasadi ko a wani yanayi na barna to kai ka jawo kanka aka zarge ka a matsayinka na mutumin kirki da ya san mutuncin kansa to ka gujewa kai kanka inda za a zarge ka da mummunan abu wa man ka tama sirruhu kanat al-khiyaratu bi yadi wanda da ya koyi sirrin sa yake da sirri koyi to zabi yana hannunsa ya sarrafa rayuwar shi yadda ya kamata wa ba amra akhika ala ahsani duk al'amarin da ka tsarar game da dan uwanka wato da aka ce in an yi zargin kar mutun ya ji haushi kai kuma da kake so kai zargin sai ake ce maka in ka ga dan uwanka yana wani abu to ka mishi kyakkyawar fassara hatta yi a ce kamar yi gulubuka alai har sai ka ga sabanin wannan kar kai saurin mummunan zato din ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير مخرجا. karkai tsammanin wani mummunan ma'ana ga wata kalma da wani mutum ya fada in dai kana da kyakkyawan fasara da zaka bata duk abinda mutum zai fada yi kokari ka mishi kyakkyawan fasara har sai ka rasa fasara da zaka bashi ma'ana idan kana da wani buhu na fassarori masu kyau da wani buhu na uzurori da zaka dinga ba mutane yace wa alayka bi ikhwanis sidiq ina horanka da ka yi abokantaka da ƴan uwa na gaskiya yace fakisfi at fiktisali kai wato ka sa kwazo al kais wato kwazo fiktisali wajen samun abokai masu gaskiya fa innahum zinatun firqa in kana cikin halin wadata da zaman lafiya to abokai masu gaskiya za su kara maka kwalliya za su zama abin ado gare ka wa uddatun fil bala in kana cikin damuwa kuma da jarabawa za su amfane ka abokan kirki wala tuhawil fil hilf billahi fayuhinaka kar ka dinga wasa da yawan rantsuwa kai taran tsaran tsaye akan abubuwa to Allah zai wulakanta ka wata rana wa alayka bisidiki walau qatalak ka faɗi gaskiya koda gaskiya za ta kashe ka akwai wata kissa da ake barawa ta wani malami cikin tabi'ai da suka rayu da sarki Hajjaju dan Yusuf wanda Hajjaju ko ya san labarin irin mugunta da zalunci da yake to wani da ga wannan malami sai ya zagi Hajjaju wannan Rabi'u ne dan Khirash Rabi'u ibn Khirash da ya zagi Hajjaju sai ya je buya akai ta neman shi sai wasu SS suka ce ana tunanin yana nan a gidansu ya buya bai fita sai Hajjaju sai aka kira baban yana zuwa ko ya ce mishi na danka yake ka san cewa kashe shi ba zai ce ina nan a gida na buya ranka dade ce ina gidanka yace yace me yasa ba za ka ce baka sani ba ko kai ƙarya yace saboda ni ba na yin ƙarya san sai ce to ka je saboda gaskiyar ka na yafe mai to shine irin wannan koda kana ganin gaskiya za ta ja maka wata matsala ko kakka fasa fadanta ita gaskiya inji mai waka yace a faɗe ta komai daci ko za a ce wane yayi ganganci ko sakare wani mai kauyanci yace dai rantsuwa ba zan batun ƙarya ba to yana daga cikin abinda muka yi tahawuli da shi yanzu shine sanin muhimmancin faɗan gaskiya har mutane ma suna yin ƙarya a lokacin da ba sa bukata zuwa ga yin ƙarya mutum zai iya yin ƙarya a cikin karantawa a cikin wa'azi a cikin kasuwanci a cikin amana a cikin tambaya da aka mishi akan aure ko zumunta wato ƙarya ta zama gama garin abu wanda ba kowa ke iya daga barinta har an aka ce ma ga wani bayin ƙarya sai a ta mamakin to shi ya aka yi zama bayin ƙarya mutane suna ganin kawai ba zai mutu ya rayu bayin ƙarya ba Allah shi kyauta yace wala taqtar wala ta'taz ila man la yughnika kar ka dinga takama da wanda ba abinda zai maka dan adam dan uwanka babu abinda zai iya maka dinga takama da shi kai takama da Allah da sarautar shi yace wa atazil aduwak in ka gane mutum abokin gabanka ne to ka guje shi ka nisance shi wahzar sadiqaka illa al-amin haka nan aboki gaba gari to shi ma kai takatsan da shi abokin da ba dole sai zaka yi sakin jiki da shi shine aboki da yake amintacce wal amin wani irin aboki ne amintacce yace man khashiya Allah ta'ala idan kana da abokin da ke tsoron Allah to wannan amintacce ne tsoron Allah sa zai hana ya cutar da kai wala tashabil fajira kar ka zauna da mutumin banza fajiri mai saban Allah fata ta'allama min fujuri sai baka sani ba sai ka koyi mummunan dabi'arsa fajirci yana naso kamar da annabi ya kwatance sallallahu alaihi wasallama game da misalin jalisus su'i wa jalisul khair wato mutumin da kake zama da mutanen kirki yace kamar mai tarare ne da mai tallan tarare da makwabcinsa ko ya san maka ko ka ji kanshi ba za dai ka zauna haka nan shiru ba da kuma wanda yake zama da kamar masu kira a zigazigi na makera shine kamar mutumin da ke zama da abokan banza mafi karanci shine a kona masa rigar shi da tatsan wuta wannan abin nakan yi kwatanci da shi sosai a irin dabi'ar da muka samu kanmu na iya tuna sanda muka shiga jami'a muna aji daya ko aji biyu kenan mu shiga direct entry shine shekara ta 2000 daidai kamar shekara 22 wallahi lokacin da dan uwa malam Nura da ake fada shi yafi ni imani ba
Allah ya gafarta mishi
kusan jami'a da kashi ga za ka ga mata ne kululu haka kawai ga sunan suna yawo tsirara kamar ana tallan doya to mu kuma mun taho daga makarantu na hadda makarantu na islamiyya daga cikin zawiya ta ustazai mun saba da kullul mu'mina ya guddu mil absari ba ka kallon mata ba ruwan ka da su nan ko baka isa ka kallon su ba za ku zauna aji daya kwankwaso da kwankwaso wata ma da gangan in ta ga baka son zama kusa za ka zauna kusa da kai wallahi lokacin rasa yadda zamu yi muka muka shiga cikin kunci da damuwa saboda ba mu san ganin tsare ci amma ana nan yau da gobe ni da misali shekara ta 22 a cikin jami'a tun daga dalibi har zuwa na zama malami to tun kana ganin abin yana baka haushi haka muka ga ai normal ne ma shi ba komai bane ba har ma sai kaga kun saba da waɗannan kadangarin kuna ma gaisawa kuna mutunta juna ma tunda a cikin malaman akwai su har sai kaga ma to da muna cikin gari muna ganin me saka gele to wannan kamar fasika ce ashe sai kaga ashe mutum mai kirkicewa wata iya sa gele a cikin jami'a ba saboda zama yau da gobe kana ta ganin barna har a cikin mindset ɗinka ka daina ganin cewa barna ce ka san cewa ba kyau ba amma wallahi kwakwalwarka ba ta tuna munin abu to wannan shine rayuwa tasirin rayuwa a cikin mabarnata duk wanda yake cikin mabarnata mafi sauƙin abin da za su mishi kenan ka daina ganin munin barna in ba fara yi da kai ba in kana hostel na makaranta ko kina hostel na jami'a ke ustadi ya ce kullun kina tilawa wa ita kuma kullun tana saka kida kin kina jin haushi har sike koyi jin kidan nan wata nake ga ke ma kin fara kida kai kamar kadangarwa to ana jin kidan kafin ki an kara sike ji kin haddace wasu waƙoƙi ko kuma sike ji wata kike cewa da Allah sa mana wannan wani din mana ko mun gane a hankali haka barna take na so dabi'ar abin kirki da abin banzan suka haɗu to galibi abin banzan sai ya bata na kirkin ne kun na kirkin ya gyara na banzan yasa yake cewa to sai mu guje shi yake cewa wala tatla wala tudus min sirri ala sirrika karka nuna masa sirrin da kake yi mutum banza ka ga mai sirrin ka fa yabdahak sai tuna maka asiri wata khasha inda alquburi in an je makabarta yace a dinga nuna tsoron Allah makabarta karka je makabarta kawai kuma kamar kaje kasuwa ko daurin aure wannan yanzu ya kawo kan mutane zaka ji na makabarta an je ana gina kabari ba mutane suna ta buga wayoyi wasu suna ta salfi wasu suna ta daukan hotuna wasu suna lissafin kasuwa wasu sun koma gefe sun fara labarin tattalin arziki da siyasa da noma da kiwo duk mutane kawai ba wato zuciyoyinmu sun bushe akwai Abu Usman an-Nahdi wani malami ne cikin tabi'ai ya zo a cikin tarihinsa cewa in dai ya janaiza ya dawo to ranar iyalan shi ba sa gane kanshi bai iya cin abinci bai iya komai sai dai ta kuka yadda kasa ranar uwar shi ta mutu ranar dama da zaran ya shigo gida sun ji kuka sai a ce to yau malam fa ya je janaiza shikenan ranar ba wanda take da girki ranar ta yi asarar girkin take nan ba za su gane kanshi ba haka malaman da suke jama'a sun suka ga abin nan wato abin tsoro za su tsorata amma mu sai mu je makabarta mu dawo kawai mu ci gaba da rayuwarmu kawai normal kamar ma ba mutuwa akai ba kuma dan uwanmu ne muka je muka rufe Allah ya tsare mu yace wa akhil ikhwana ala qadri taqwa kai yan uwantaka da yan uwanka kowa gurgudan yanda zaka shishige masa gurgudan tsoron sa ga Allah dan haka ya taimake ka wala tasain ala hajatika man la yuhibbu najahaka laha wanda ka san bai son ka samu nasara to karka ne mu taimakon shi akan abin da kake so ka samu nasara kai wa shawir fi amrikal ladina yakhafuna Allah azza wa jalla da al'amarin da zaka yi shawara to shawarci wadanda suke bayin Allah masu tsoron Allah madaukakin sarki wanda tace wasiyar Umar da ya haka yito mana wa qala Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Husayn radwanullahi alayhi wani ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn al-Husayn yake cewa ɗansa Muhammad ibn al-Hasan wani ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shiga cikin rigima ta sarauta aka kashe shi zamanin farkon daular Banu al-Abbas bil akhas Abu Ja'far Mansur shine ya kashe su Muhammad da Ibrahim da ake ce musu Ibna al-Hasan shi ya kashe su ya musu mummunan kisa kisa na zalunci da ya musu labarin bai da dadi ban suna ambaci sharan amma gida aka yi kamar da kaga ana yin gidan buredi oven aka saka su a ciki ba window ba kofa ba komai sai dai a zura musu abinci ta wani rami suna da yawa ba dangi ne masu yawa duka dangin su aka kama aka zuba cikin irin wannan wurin sai zama ba sa ma gane lokacin sallah domin a cikin sako wadanda suka tsira bayan mutuwancin sarki aka fito da su suke ba da labarin aka ga kasusuwa da skeleton na mutane da yawa sun riga sun ga mutuwa sun rufe ce ya kuke ku yi sallah suka ce ai tilawa kawai suke suna aunawa tsakanin azhar da la'asar ko za a yi karanta izu kaza sai a samu wani sai ta tilawa da zaran ya kai iya wannan sumunin ko izu ya ce to la'asar ta yi magariba ta yi isha ta yi da haka suke yin sallah da taimama iya tsawon rayuwarsu wasu sun shekara kamar goma a cikin wannan makabartar to Muhammad da Ibrahim ibn al-Hasan to a cikin su Muhammad din shi aka yi wannan wasiya ka libnihi Muhammad radiyallahu anhu ya bunayya ihdar mashwata al-jahil ka guje ma neman shawarar jahili wa in kana nasiha koda kuwa yana da abin da zai faɗa maka yana daga cikin wato shirman da ya yada a wannan zamanin shine wani mutum ya je Facebook ko yana neman shawara kamar ba kana kan titi ne kawai ana shawara ana neman mutum ne mai shekaru mai ilimi wanda ya goge a rayuwa wanda yake kuma kaunarka zai gaya maka abin da zai amfane ka amma kawai ka zo ka yaɗa a Facebook ka ce wai please hide my ID dan Allah ina neman shawara ne mijina ne kaza kaza amma da Allah akwai identity na wannan zage kawai za a ce da zulaya da izgili shawara kana nema ne a kun mutum wanda yake ya isa ya baka ba za ka je kan titi kana nema da Allah kaina na cewa zai gama magani ba sai ka je gun likita akwai shawara za ka nema a gun lauya akwai za ka nema a gun masanin tattalin arziki akwai za ka nema a gun masanin addini haka dai haka ne da ya ce karka nemi shawara a gun jahili ko da yana da abin da zai faɗa ba kama ta hanzar aƙila in kana aduwan ka guji jahili da neman shawara a gunsa kamar yadda za ka guji mai hankali idan maƙiyinka ne ka ba hankali da shi ويشكو أن يورثك أن يورثك الجاهل بمشورته في بعض اغتراري يتشد من شي جاهل ذي يسكاك أتكم وانا أبو ذا جاهل سنشي يساك أتكم وتسرك إياه في بعض اغتراره فيسلك إليك مكروه فعل فكر العاكل سي جامك مطلع الدع za ta ja maka fitina da wancan mai hankalin jahili na iya ja maka matsala da mutane masu hankali ka bi shi a hankali wa iyyaka wa mu'alatir rijal ce karka dinga gaba da mazaje fa innaha lan tu'addika makar halimin aw mufaja'ata jahilin wannan gaba da zaka yi da mazaje ba za ta kawar maka da wato makircin wanda yayi hakuri da kai hakurinsa ba ko ba ta kawar maka da irin yadda jahili zai baka mamaki bai tashi rashin mutuncinsa za ka kai gaba da jahili ka gaba da mai hankali wannan kuma yana cikin littafin adabuddin wa duniya na al-mawardi daga cikin dauko wannan wa qala zaid ibn ali radiyallahu anhu ma li ashabi zaid dan ali shugaban tafarkin da ake cewa zaidiyya shi ma jikan sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa jama'a sa la tasta'inu bi ni'amillahi ala ma'asi wannan shahararren magana ce ta zama kamar karin magana karka nemi kai amfani da ni'imar Allah wajen saban Allah ni'imar lafiya ni'imar dukiya ni'imar ilimi ni'imar sarauta ni'imar fasaha ni'imar fada aji duk waɗannan ni'imomi ne ni'iman kyan halitta ni'imar farin jini duk wata ni'ima da Allah ya yi maka ko ya miki ka guje ma amfani da ita don sabawa Allah watafakkaru wa absir ku dinga tunani ku dinga hangen nesa هل لكم قبل خالقكم من عمل صالح قدمتموه فشكره لكم فبذلك جعلكم الله تعالى اهل الكتاب والسنه اهل الكتاب والسنه كدنگا دوبا kuna gani shin wani aiki ne na gar kuka kutsanta ba da kuka kutsanta kun yi wa Allah wani aiki na azu a gani ne da Allah yake muku wato san barka akai sanadiyya haka Allah ya sanya kuka zama ahlus sunna وفضلكم على أديان آبائكم يباكو الدين يقول الله في ردة إياهكم ألم يستخرجكم نطفا من أصلاب قوم كانوا كافرين yake ce musu ashe Allah bai fitar da ku musulmai ba amma daga tsatsan wasu kafirai yana ishara zuwa ga asalin kafirin Qurayshawa hatta bassakum fi huduri ahli tauhid Allah ya wawatsa ku a cikin tsatsan masu tauhidi wa bassa man siwakum fi huduri ahli shirk wasu kuma ya sa su mushrikai fa bi ayyi sawabika a amali sawabika amalikum baharakum me abinda kai Allah ya baka wannan baiwa ma'ana mu da Allah ya mu musulmi yanzu shin wani abu muka yi wa Allah Allah ya mana tukuci da musulunci ba abinda muka yi kawai baiwa ce da falala ta Allah to wajibi ne mu gode masa ba wanda Allah ya shi kafiri ko Allah ya shi matacci ko dan bid'a ba fa ka fi shi komai ba ba wai kai kawai Allah wani aiki ne shi bai yi ba Allah ya maka wannan dace ne kawai daga Allah illa bimannihi wa fadlihi alladhi yu'tihi man yasha Allah ya maka ne da falalarsa da ainihin wato falalar da yake baiwa wanda ya so wallahu dhul fadlil azim Allah shi ne ma'abucin falala mai girma minti 50 kamar an zura agogon da gudu to za mu dakata nan za a juya abu ruko da insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi